A shirinmu na nishadi a yau mun samu bakuncin producer Mubarak Abba wanda ya ce ya fuskanci matsaloli da dama a yayin da yake shirya wani film din sa na yaki har sai da takaici da yan sanda sun kama shi. Ko meye dalili? Ku biyo mu domin jin yadda ta kaya.
Kin shugabanni na kungiyar producers domin ni ne treasurer.
Kaman kimanin shekaru nawa kana masana'antar ka ne?
To shekarun da suka yi 8 zuwa 7 da yaki.
Meja hankalin ka rufe shi ga masana'antar.
To akwai aboki na Hussein Ali Muhammad wanda shine yake sabgar film ya zo ya nuna min yanda ake daga zuwa shooting kuma sai naga ina da ni kaina gudunmawa da zan bayar a cikin film. To daga wannan lokaci bayan na zo muka fara yin fina-finai to kuma cikin ikon Allah sai fina-finan suka dinga yin nasara. To wannan shine
daga cikin waɗanda suka yi nasara wanne ne da zaka iya ga mai sauraro?
To inda ya sami sauraro akwai yankin imani, akwai duniya da lahira, akwai kuma siyasa ko kabilanci wanda shine ya fita daga ƙarshen suke.
To su waɗannan fina-finan duka akan menene?
Duka dai fina-finai akan abin da ni labarai suka fi tafiya nawa. Sun fi tafiya akan a kalli wata matsala da ke faruwa a daidai lokacin sai a yi film akan ta. To akan haka muka fi yin fina-finai.
To yanzu me kake yi yanzu?
Yanzu ina kan shirin wani film mai suna Al'ummar.
Shi kuma akan menene?
Shi kuma Al'ummar mu an yi shi ne akan zaman lafiya. Irin yanda fadace-fadace suke faruwa wasu al'umma su mutanen zaka ga ba su san menene shi kansa yaki ba. Wanda kuma idan ka zo ka sa shi a cikin film mutum ya ga ya yaki yake to zai fi fahimtar cewa lallai bai kamata mu dinga tashin hankali akan bangarancin addini ko na kabilanci ba, ya kamata mu haɗa kai ƙasa ɗaya al'umma ɗaya.
To me yasa ka ɗauki yaki a wannan lokaci?
To saboda yanayin yanda Najeriya take tafiya akwai buƙatar a ce duk wanda yake da wata gudunmawa da zai bayar akan faɗakar da al'umma illar tashin hankali to ya kamata ya. Wannan yasa ni kaina na yi duba na ga cewa kamata yana shirya wani film wanda zai matsowa da mutane nesa kusa. Kamar misali wani zaki ga ya san yanda in ka tambaye shi ya yaki yake zai ce in an yi yaki ana samun yunwa, ana samun mutuwa. To amma idan ka tambayi kuma wanda yakin yake shi zai gaya maka a yaki yafi gaban haka dan bayan mutuwa akwai abubuwa da idan ka rasa sa har abada ba za ka ƙara samun su ba. To mun yi kokari a cikin wannan film mun taba kowane bangare na addini saboda mun yi magana ne akan addinai guda biyu da bangaren musulmai da kuma bangaren kristiyan. Sannan kowane bangare mun yi kokarin samun malaman su sun yi mana bayani. A bangaren musulunci mun samu malamai manya sun ce babu matsala abin yayi kyau. A bangaren kuma kristiyanci Christians akwai irin su Pastor Rabaran Joshua Garba shi ma mun je mun zauna da shi ya yaba wa abin sosai da sosai.
To shi film din ya hasasa yakin misali a cikin film din?
To inda labarin yake ainihi zamantakewa ce tsakanin musulmai da kuma kristiyan a gari daya. To wannan zamantakewa tana cikin tafiya lami lafiya har sai soyayya take shiga tsakanin dan gidan malam da yar gidan pasto kenan. To abinda aka yi a musulunci a shi ya halatta musulmi ya auri kristiyan. To su ma kuma a Christian Bible ya zo cewa mace za ta iya auren wanda baya ban gaskiya ko da baya bin addini. To wannan ta sa iyaye sai suka ga za su iya haɗa ƴaƴansu. Su kuma akwai a gefe waɗansu saboda ganin haɗin kansu yayi suna neman wasu biyan buƙatu nasu isa suka dinga ƙoƙarin shigo da rigingimu cikin tafiyar tasu. Ƙarshe ai kisa a wannan ɓangare idan aka tura mutane daji wanda su ba addini ne da su ba za su kashe Fulani haka. In sun kashe Fulani sai a ɗebo Fulanin nan sai a gama Fulanin a kusa da garin musulmai ne amma kuma kiristawa ne. Wannan sai a kai wa kuma musulmai gawar a cire cross ɗin. Musulmai za su cinzira su fito za su yi faɗa malam ya hana su. Can ɓangaren ma a ji a ƙara yin kisa a ɗaibe su a kai su ɓangaren kiristawa kuma musulmai fa aka kashe. To amma gawa ba ta magana haka yasa aka kasa daidaituwa da juna. Ƙarshe dai faɗa ya ɓalle wanda ƙarshe duka garuruwan baki ɗaya suka dawo kamar irin garin da ba a taɓa yi ba dan duk kusan kowa a cikin garin sai da ya kasance bai da mahalli wani abu ya faru a garin ya lalace.
To ka gamsu da wannan film ɗin da ka yi?
Eh gaskiya na gamsu da shi sosai da sosai.
To da kake film ɗin shin ka fuskanci yar matsala wajen shiryawa wataƙila daga ɓangarorin guda biyu?
Sannan an yi ƙoƙarin kawo abubuwa da zai tabbatar maka da ka yarda gari ne irin tarin jama'a, kawo jirgin ƙasa, nuna su kwale-kwale, nuna kotu da ma'aikata da prison da 'yan sanda wanda duk mai kallo ya san wannan wani sabon abu ne a cikin film. To waɗannan abubuwan sun wahalar da mu kiyaye ba. Akwai lokacin da muna aiki DPO ya turo a kama ni saboda yanayin aikin inda muka nemi zamu yi aikin ashe kusa da gidan assistant commissioner ne to mu kuma mun je mun ka kayan yan sanda ba na gurin ba na wani gurin daban mun kawo kayan prison da makamai sai yan garin yan yankin suka da fadan gaskiya za to wannan abin ya ja hankali aka dinga waya DPO yace a zo a taho da masu wannan mutanen da za su yi fada ana zuwa yan sanda suka dauken aka sani a mota aka ce da bude man nace aikin ne to irin wayannan abubuwa da kuma kalubale aka ga bangaren jarumai su ma mun dinga samun aka si da su saboda yanda suka ga dauko fim din uwa ba za a iya ba sai suke tunanin lalle na gwamnati ne wannan sai sun yi wani tsada daban na kuɗi to kuma dai karshe daga baya dai sun ba da hadin kai an yi amma dai wayannan abubuwa gaskiya su suka ba da ciwon kai
nawa aka kashe a wannan fim
a yanzu haka takarda ta rubutu ban gama banta ba
Mubarak Abba ya kara da cewa baya ga matsalolin da ya fuskanta daga wajen yan sanda ya kuma fuskanci kalubale da dama daga wasu jaruman Kannywood inda suke zaton fim din na gwamnati ne suka kuma buƙaci sai an biya su mai tsoka Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya